Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a 25 ga watan Satumba a shekarar 2020. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Kebbi ɗan sa kai da aka kirkiro don shawo kan matsalar tsaro a yankin, wasu suna daukar doka a hannunsu, amma gwamnatin jihar ta ce dole ne su daina shiga hurumin da ba nasu ba. Ga abin da shugaban kwamitin tsaro na masarautar Zuramando Abdullahi Kwaza mai ritaya ke cewa.
Abun da an kace mana mu bari shine shari'a gona, magana aure, an saba shi da kuma yana kama mutum a kashe. To muna nan muna kokarin mu ga cewa sun bawo ina abubuwa. To yanzu muke so mai fashion and out a system wanda yake in kana cikin sa kai din kana tarin kai sai mutum ba mu bukata ka. Amma in bandin ne shigo da ko ina shigo mu ji mu fada da shi.
A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa a yau Juma'a ne aka rantsar da mambobin kwamitin kula da sha'anin makamashin nukiliyar kasar dan shirye-shiryen kaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliyar da gwamnatin Niger ke yi. Shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi Alhaji Mustafa Kadi Ummani na daga cikin mambobin kwamitin.
Wannan hukuma wanzu ne aka girka ta. Kenan akwai dokoki, akwai takardu iri-iri waɗanda ya kamata a ce an rubuta su na ƙa'idodin aiki domin in aka yi zancen makamashin nukiliya wato da kwai babban hatsari a ciki. Kenan sai mun tsaya an yi babban nazari an rubuta wato takardu waɗanda za su ba mu damar mu yi aiki bismillah wanda zai kawo alheri a cikin ƙasar mu.
Za ku ji ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. A Amurka waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar corona na gab da zarce miliyan 7 zuwa yau Juma'a, yayin da wasu gwamnatoci a Turai ke kafa tsauraran matakai don kokarin shawo kan karuwar masu kamuwa da cutar. Prime Minister Holland Mark Rutte yayi kiran karuwar masu kamuwa da cutar a ƙasarsa abin damuwa matuƙa, yayin da Netherlands ta bada rahoton masu kamuwa da cutar 2,770 inda bakwai kulliyomin. Waɗannan alƙaluma na da matuƙar ban tsoro abin da ya gaya manema labarai kenan a yau Juma'a. Ya ƙara da cewa a taƙaice halin da ake ciki yanzu abin matuƙar damuwa ne, kuma zai tilasta mana mu ɗauki ƙarin matakai. Rutte ya ce yana sa ran waɗannan matakai a mako mai zuwa. Al'ummar jamhuriyar Czech su ma sun fuskanci sabbin matakan da za a fara a mako mai zuwa, Ministan Lafiya Roman Primula a yau Juma'a, ba tare da bayyana takamaiman irin matakan da za a gindaya ba. Amurka ta sanar da bada dala miliyan 152 a matsayin sabon tallafi ga yankin Sahel na Afirka don tallafawa ɗaya daga cikin yankuna mafiya rauni da rikici a duniya. Wakilin Amurka na musamman a yankin Sahel Peter Pham ne ya sanar da taimakon a ranar Alhamis bayan wata tafiya zuwa Afirka ta yamma inda ya ziyarci Mauritania da Niger. Yankin Sahel yana fama da rikici na masu tsauraran ra'ayi, mummunan yanayi da mummunan canjin yanayi da rashin kwanciyar hankali na siyasa. Mutane fiye da miliyan 2.5 a yankin Sahel sun rasa mahallansu. Mutane miliyan 3,300 na buƙatar taimakon jinƙai da ayyukan kariya, kuma Amurka na alfahari da kasancewa babbar mai bayar da agaji ga yankin, inji Pham a lokacin taron tawayar tarho wanda cibiyar Afirka ta Wilson Center ta shirya. Jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin sama da aka bada rahoton an sace a Mexico ya sauka a Venezuela kafin ya faɗi ya kama da wuta a Guatemala. An gano miyagun ƙwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya faɗi. Masu gabatar da ƙara a Guatemala sun ce aƙalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya faɗi a ranar Laraba da ta gabata a wani ɗan ɓoyayyen filin jirgin sama. Hukumar hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Mexico ta ce barayi uku suka tashi da jirgin bayan sun sami izinin bude shi bayan da suka gabatar da kansu a matsayin bakanikan da suka zo yin gwaje-gwaje da atisaye da jirgin na tabbatar da lafiyarsa. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bada rahoton cewa Guatemala ta kwace sama da jirage 50 a bara akan zargin safarar kwayoyi. Korea ta Kudu ta ce shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya bada hakuri a yau Juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na Korea ta Kudu a kusa da kan iyakar da kasashen biyu ke rikici a kai. A jiya Alhamis, sojojin Koriya ta Kudu sun zargi sojojin Koriya ta Arewa da harbi jami'in wanda Koriya ta Kudu ta yi imanin cewa yana kokarin sauya shikani zuwa Arewa. A cewar wata sanarwa da ofishin shugaban Koriya ta Kudu ya fitar, Kim ya yi nadama kwarai akan lamarin. Sanarwar ta ce kashe jami'in abin takaici ne kuma abin da bai kamata ya faru ba. Mutumin mai shekaru 47 ya bata ne a ranar Litinin din da ta gabata akan jirgin ruwan sintirinsa da ke da tazarar kilomita 10 a kudu da iyakar kasashen biyu. Jami'an Koriya ta Kudu na kyautata zaton mutumin wanda rahotanni ke cewa yayi ta fama da bashi da sauran batutuwan da suka shafe shi. Yayi kokarin tserewa ne bayan da sojojin Koriya ta Arewa suka tsare shi a cikin tekun suka yi masa tambayoyi kafin su harbe shi har lahira, bayan nan suka watsa masa fetur kafin su cinna masa wuta. Kasar Brazil za ta rage bikin faretin shekara-shekara na Carnival na watan Fabrairu bizuwa a karo na farko a cikin karni saboda yakin da kasar ke ci gaba da yi da cutar coronavirus. Kungiyar makarantun koyon rawar samba Leisa ta ba da sanarwar a daren jiya Alhamis cewar yaduwar cutar coronavirus ta sa ba zai yiwu a gudanar da faretin da al'amuran cikin kwanciyar hankali ba, waɗanda kan samar da kuɗi ga aka sarin masu yi. Jorge Castanhia, shugaban Leisa, bai bayar da wata sabuwar ranar da za a yi faretin ba, amma ya ce hakan zai dogara ne akan samun rigakafi da kuma idan za a yi rigakafin. Brazil ce kan gaba a yawan masu kamuwa da cutar corona a Latin America da mutane sama da miliyan 4,600, sannan kusan mutane 140,000 ne suka mutu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lamarin tsaro a yankin Zuri na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ya shiga wani yanayi inda 'yan sa kai da aka kirkiro don kare yankin daga 'yan ta'adda suke daukar doka a hannunsu. Sai dai gwamnatin jihar ta ce hakan ba zai yiwu ba, domin ba za ta zira ido tana kallon mutane na yin yadda suka ga dama ba da sunan samar da tsaro. Daga Kebbi, Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahoton.
Matsalar rashin tsaro a yankin Nazuru ta soma ne lokacin da ake zargin 'yan ta'adda daga jihar Zamfara na shigowa yankin suna addabar jama'a ta hanyar kisa da kuma satar dukiyoyi, abinda ya sa shugaban Najeriya ya tura ayari karkashin jagorancin babban sufetin 'yan sanda ya gana da dukkanin bangarorin da ke gaba da juna, wato Fulani da Dakarkari, a ranar 19 ga watan Agusta na wannan shekara. Bayan wannan taron da aka gudanar, an yi makamancin sa a babban birnin tarayya Abuja da wakilan bangarorin guda biyu. Kuma a cikin wannan watan na Satumba an yi wani taro dangane da yadda 'yan sa kai ke gudanar da ayyukan su a cikin yankin Nazuru, amma har yanzu ana samun korafe-korafe akan ayyukan na 'yan sa kai, abinda ya sa gwamnatin jihar Kebbi ta sake yin taro na masu ruwa da tsaki ga cigaban jihar aka tattauna matsaloli haɗi da wannan matsalar ta 'yan sa kai, inda gwamna Abubakar Atiku Bagudu ya nuna damuwa akan yadda suke tafiyar da ayyukan su wai da sunan kare yankin su daga matsalar rashin tsaro.
The response has led to loss of so many lives and suspension of civil authority because roadblocks are mounted.
Ya ce hakan ya sanadiyar rashin rayuka da dama, ya tsayar da ayyukan hukuma saboda ana tare hanyoyi ko tana ba su iya aiki saboda 'yan sa kai na yin barazana ga alƙalai har ma da lauyoyi. Dokar dai sun ɗauki doka da hannunsu.
And the government is going to take firm action. But I just felt our stakeholders in our state need to be aware.
Ya ce gwamnati za ta ɗauki ƙoƙarin mataki, kuma yana da kyau masu ruwa da tsaki ga cigaban jihar Kebbi su sani da ne a jawo hankalin jama'a kada damuwa ko zafiyar ya kai su ga dokar doka da hannunsu ko zama mayaka na sakai. To sai na nemi jan tabakin shugaban kungiyar yan sakai Manny John, amma duka layukan wayarsa ba su karba kira. Haka ma na nemi jan tabakin shugaban kwamitin tsaro na masarautar Zuru Mejo Abdullahi Adamu Kwazo mai ritaya.
Abunda an kace mana mu bari shine shari'a gona, magana aure an sabbashi da kuma irin kama mutum a kashe din. To muna nan muna kokarin mu gaskiya sun bawo ina abubuwan. Wa tsakanin da Allah yawancin mu da ake cewa shugabannin mu ma san suna yi ba ka sani sun yi. To yanzu muke so mu fashion and out a system wanda yake in kana cikin sakai din kana turin kai sai mu ci ba mu bukata ka. Kai ku kawo kai ka kawo kanka amma su sace zo don ne ji. Amma in banda ne shigo da ku ko ina shigo mu ji mu hada da shi. Amma for mudin mu ba order agency su aikin su. Sai ai hankuri mu ga za mu kaga mu dauka the army or police you go for training before you start the work amma wannan kawai out of necessity ko da kibindiga sannan kowane unguwa kowane gidan suna da shugabanci yanzu like so ana aka kokari a unified shugabanci primarily abin da ke damun mu dai shine bandits din nan saboda tsakanin da Allah is fighting zaka ga buzun Niger zaka ga mutumin Mali zaka ga mutumin Libya cikin su we cannot fold our arms.
Jihar Kebbi na daga cikin jihohi mafi zaman lafiya a Nigeria yan banda wannan matsalar da ta kuno kai daga baya da mai rahotanni sun ko bayan taron da aka yi na farko an samu kai hari a dukkan yawuri inda aka samu salwantar rayuka duk da yake mahukunta na iya kokarin su domin kawar da wannan matsalar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Nigeria.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. A jamhuriyar Niger a dazu da hantsi ne mambobin kwamitin CNR mai kula da sa ido akan sha'anin makamashin nukiliyar kasar suka yi rantsuwar kama aiki a ci gaba da shirye-shiryen kaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliyar da gwamnatin ta Niger ta kudurtawa kanta. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Observé, même après la cessation de mes fonctions, la discrétion professionnelle.
Shugaban kotun kolin da ake kira Cour de Cassation kenan lokacin da yake karantowa mambobin committee CNR wasu muhimman sharuɗan aikin wannan hukuma mai alhakin zuba ido akan ayyukan samar da makamashin nukiliya a ƙasar Niger. Tsarin aikin makamashin nukiliya ya haramta wa waɗannan jami'ai fallasa sirrin wannan fanni ko ta halin ƙaƙa. Dalili kenan ya gargaɗe su suke yaye. Shugaban kungiyar Kodayo mai kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi Alhashi Mustafa Kadu Umani na daga cikin mambobin wannan kwamiti mai mambobi bakwai dukkansu masana fannin kimiyya da fasaha.
Duk wanda ke aiki da nuclear to sai ya dauki matakin ne na gari na kare wato ba kasakka ba kadai sai in ce al'ummar duniya gaba daya. Kasar mu ta Niger tana da gurin shiga ita ma cikin wato aikace-aikace na nukiliya. To don haka tana da nauyin a fuskar Majalisar Ɗinkin Duniya da IAEA na ta girka ita ma ta hukuma wadda za ta sa ido na ayyuka waɗannan ƙaƙa za a yin su a iya cewa suna kawo alheri a cikin duniya gaba ɗaya. IAEA ta wadda aka sani ta Majalisar Ɗinkin Duniya da mutum ya ce za shi harkar nukiliya to sai ya jingina gare ta ita ce mai ba da shawara ita ce kuma mai leƙawa na adibi ayyukan ana yin su aiki na gari.
A bisa ka'ida kwamitin CNR Conseil National de Regulation na da alhakin gudanar da taro akalla hudu a kowace shekara sannan mambobinsa na da 'yancin kiran taron gaggawa a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. Saboda haka abu na farko da ke gaban wannan kwamiti shine tsara ka'idodin aiki.
Wannan hukuma wanzu ne aka girka ta kenan akwai dokoki akwai kawar takardu iri-iri waɗanda ya kamata a ce an rubuta su na ƙa'idodin aiki domin in aka yi zancen makamashin nukiliya wato da kwai babban hatsari a ciki. Da kenan sai mun tsaya an yi babban nazari an rubuta wato takardu waɗanda za su ba mu damar mu yi aiki hisbillahi wanda zai kawo alheri a cikin ƙasar mu.
Jamhuriyar Niger na daga cikin ƙasashen da Allah ya horewa arzikin uranium. Dalili kenan gwamnatin ƙasar ta yanke shawarar so musamar da makamashin nukiliya domin morar wannan albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Mafarin kafa hukumar Arsen wace doka ta wajabtawa sauraron shawarwarin kwamitin CRN a ci gaba da ɗaukar matakan share fagen wannan aiki da ke buƙatar taka tsantsan a bisa la'akari da yadda illolinsa ka iya shafar rayuwar al'umma da muhalli. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman daga kasar Kamaru.
A cikin makonnin ne jami'an adawan kasar jamhuriyar Kamaru suka yi kira ga magoya bayan su cewar da su fito kan titina domin nuna kyama ga jinjinin gwamnatin shugaba biya na kasar Kamaru wanda ya juma yana jin zaransa a kan kujerar mulkin kasar shekaru 39 kenan yayi yana gudanar da mulki sannan a shekarar 2018 ne dai al'umman kasar suka zabi shugaba biya a karo na 8 wanda ya kwashi shekaru 2 a cikin shekaru kwaitin da zai kara na wani sabon mu'adin sai dai a 'yan shekarun nan shugaba biya ya hadu da matsaloli wanda jagoran 'yan adawan kasar Musta Morris Kanto ya lashe takobin cewar sai ya tumbuke shi a kan karagar mulkin kasar na tattauna da Alhaji Yaya mazauni ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga yanda hirar ta mu ta kaya
Hadi Barisa me zaka fada akan wannan wato zanga-zanga da bai samu karbuwa ba a kasar Kamaru wadda ƴan adawa suka kira domin kinjinin gwamnatin shugaba biya wanda ya kwashe shekaru 39 akan karagar mulkin kasar Kamaru
to wato a gaskiya mamu aldarba zanga-zanga ba za ta samu karbuwa ba duba ga cewar in ka duba zanga-zangan nan wato shi kansa Morris Kanto akwai matsaloli guda biyu zuwa uku na farko za ka ga akwai fannin kabilanci wato yawanci za ka ga kabilansa ne suke goyi bayan shi na farko kenan na biyu za ka ga bai nemi haɗin kan ƴan arewa shi kansa kulle yana takama da ƴan arewa ko bai nemi haɗin kan ƴan arewa ba wato a ɓangaren da ya nemi wato su yi zanga-zangan ɓangaren da kabilunsa ne ya san sun fi rinjaye kure gaske to kaga duk yanda za a ce wai ko da zaɓe za a bai nemi haɗin kai da ƴan arewa ba kaga ba zai taɓa cin zare ba ballantana kuma akan ta da hankali kaga ba zai taɓa yiwa ba to kaga gaskiya ni na jinjina wa gwamnati da ta fito da jami'an tsaro suka tarwatsa wa'annan wato ƴan zanga-zanga kuma aka nemi al'umman ƙasa wanda suke goyon bayan gwamnati kowa ya fita ya gudanar da harkokinsa to kaga wannan gaskiya yana da kyau kuma sun gudanar da aikinsu yanda ya dace kuma sun kakkama mutum kusan 200 da wani abu a birnin duwala da yawun da kaga abun kan ya yi kyau saboda yawanci za ka ga ƴan ta'adda sun shiga cikin su suna ta'addanci ko suna sace kayan mutane to ga gaskiya jami'an tsaro sun fita sun yi aiki sosai akan yanda ya dace
to ba ga cewa kamar an yi amfani da karfin da ya wuce kima ba akan al'umma wanda yanzu haka akwai ma ƴan jaridu da waɗansu al'umma ko fararen hula wanda yanzu haka da kake cewa ya kyau to duk yanzu suna nan a gargami a hannun jami'an tsaron ƙasar kuma an ce daga nan har sai zuwa ranar 6 ga watan Disamba ne tukuna bayan an gudanar da wannan zabe da shi Morris Kanto yake kalubalantar kasar Kamaru ba ka ce wani gaskiya bai dace ba na rashin abar mutane na rashin wato abar mutane su faɗi albarkacin baki su ko su na ƙorafin su ga irin abubuwan da ke faruwa a kasar Kamaru ba
wato idan ka duba ba su bi ka'ida ba shi a matsayinsa na jagora dauya ne masanin shari'a ne amma gaskiya ba su bi ka'idan da ta dace ba saboda ka san zanga-zanga a ƙasa kotu tana ba da umarni ko dokan ƙasa akwai ka'idojin da ake bi su yawanci ba su bi wannan ka'idojin ba da suka dace a ce har su bi su fita su gudanar da zanga-zanga ba kuma shi yana so ya kori shugaban ƙasa ai zanga-zangan da yake yi ya jagoranci mutane ba wai ya jagoranci wannan zanga-zangan ba wai ainihin wato matsalan cin zaɓe ko ne abu su burin su wai shugaban ƙasa ya sauka ai ba haka ake sauke shugaban ƙasa ba kuma in ga wato tun kwanakin baya da aka gudanar da zaɓe kamin a ba da sakamakon zaɓe ya fito ya bayyana cewar shi ne ci zaɓen shugaban ƙasa ka ga nan ma ya karya dokan ƙasa ta farko kenan wanda doka ba ta ba wani dama ya ce shi ya ci zaɓe ba sai hukumar zaɓe ELECAM INEC ta bayyana wanda ya ci zaɓe to ka ga nan ma ya karya doka to ka ga gaskiya ya kamata a ce ci ɗaukan mulki ta zaɓe ƙuri'a in dai ana cewa demokuraɗiyya kuma shi masanin shari'a ne to a fita a yi takara a yi zaɓe ka ga wannan zaɓen da za a yi kwanan nan ma jam'iyyar sa ba ta shiga ba to jam'iyyar ka ba ta shiga ba ta yaya za ka zo ka tarar da harziki tarzoma ka ce wai za ka ɗauki mulki a hannu ka ga wannan ba zai taɓa yiwa ba ni kam gaskiya ba wani take haƙƙin bil'adama da jami'an tsaro su kai tarwatsa su da aka yi kuma kama su da aka nan ya yi daidai kuma za a kai su kotu a hukunta su a yi musu shari'a yadda ta dace da daidai da laifin da suka aikata
to duba da cewar kuma an kama ƴan jaridu a cikin wannan al'amari har su har mutum hudu waɗanda ya zaka ana neman yadda za a sako su gwamnati ta yi kunnen washe guda waɗannan 'yan jaridun, kuma su suna yi ne domin faɗakar da al'umma musamman a irin matsalolin da ƙasar Kamaru ta shiga. Me za a faɗa kan su 'yansu waɗannan da aka gargame su ne?
Ka san 'yan jaridun nan da aka kama, ka san ko su waye 'yan jaridun nan? Ka ga mun san jaridar da suke ma aiki kuma kowanne ƙabilu ne. Ka ga wato yawanci waɗanda suka goyi bayan shi come to majority na ce masa ƙabilunsa ne da sauran waɗanda suke goyon bayansa. To duba ga cewa su 'yan jaridu sun je su yi aiki, ai ba haka nan kawai ba, jami'an tsaro suka kama su, ai akwai laifin da suka yi. Kuma dama irin tarzoma irin wannan dole ne wanda wani wanda bai je ba bai gani ba dole ya shiga hannu. Duba ga cewa tarzoma in ta tashi ba wanda ba za ta shafa ba inda yana wannan gurin. Yanzu bincike ne, in aka je aka yi bincike aka kai su kotu, gaskiya za ta tabbata wanda yake da laifi a hukunta shi, wanda ba shi da laifi kuma insha Allah kotu doka za ta yi aikin ta, kotu alƙalai za su yi aikinsu, kuma za a saki duk wanda ainihin wato ba shi da laifi.
Wato zikira ne cewa har nan da watanni uku tukuna kafin a fara binciken su waɗannan mutane a sako, kuma a sako su ba ga cewa kamar abin gaskiya ya yi zurfi ba ko ya yi yawa.
Eto wato ana fadi nan da watanni uku, amma ba na tunanin zai kai wannan lokacin ba. Ba na tunanin zai kai wannan lokacin saboda duba ga cewar za su yi bincike, ba zai yi a tsare su haka nan ba. Kuma su 'yan jaridu wato hukumar su za ta bi bayan su, za ta bi kofin wannan maganan. Kuma ba na tunanin za su kai wannan lokacin inda aka tabbatar da cewar ba su da laifi, aka ba da cikakkun takardun su. Kaga kuma dole ne a tuhume su saboda akwai 'yan jaridu nan ko da akwai 'yan sojojin haya, akwai sojojin gona, wato waɗanda ita kansa jam'iyyar adawa za ta iya sayensu wato ta shigar da su saboda su nemo bayanai. To yanzu aka tabbatar cewa suna yin aiki a cikin jarida ingantacce wanda gwamnati ta san da ita, to ina tunanin cewa za a sake su ba tare da wani matsala ba.
Haka zalika a cikin makon nan ne dai gwamnatin shari'a ta kasar jamhuriyar Kamaru ta yankewa jami'an tsaron kasar sojoji hukunci kan yadda suka yi wa waɗansu mata guda biyu da 'ya'yansu kisan killa a jihar Arewa mai nisa. Kotun sojojin ta yankewa jami'an tsaron ne hukuncin daurin shekaru 10 a gidan kaso. Malam Yaya ga lokacin da ya mini a yayin da muke hira da shi. To ina kuma ta bangaren jami'an tsaro na kasar Kamaru waɗanda suka kashe waɗansu bayan Allah, musamman waɗansu mata waɗanda suke da su da 'ya'yansu a can jihar Arewa mai nisa a yayin da ake yaƙi da maharan Boko Haram. Gashi an yanke musu, ko kotun sojoji ta yanke musu dauri har na shekaru 10 a gidan maza. Ya kake game wannan bangare?
To a gaskiya ni wannan shirin ba ta yi mani ba, saboda duba ga cewar wa'annan matan su sojoji ba su da izinin da za su kashe wa'annan mutane sai kotu ta tabbatar da su laifinsu, tukunna kotu ta yanke musu hukuncin kisa. Amma kaga sun harbe su matan nan guda biyu a garin Zarele, su da ainihin ƴaƴansu guda biyu da sojojin guda 7 ne. Ai an wanke guda biyu, akwai wanda aka yi ma ɗauri shekara ɗaya, akwai wanda aka wanke. Kuma su ɗin har lauyan suna biyu, ina tunanin cewa wai a yanke musu hukuncin kisa ko ɗaure rai da rai. Ai gashi wai kotu ta yanke musu ɗaurin shekara 10 a gidan fursuna. To kaga gaskiya ne wannan ɓangaren wannan shari'an ba ta yi ba. Duk da haka dai yanzu ana ganin kaman an ɗan ci gaba kaɗan, saboda a da ɗin za ka ga jami'an tsaro suna kashe mutane, sun kashe banza, shi kenan kawai babu abin da zai faru. To amma a ƙasar Kamaru yanzu wanda an so mu hukunta su, suna ga su jami'an tsaro ne za su yi abin da suke so, ba abin da za a yi musu. To ina ga yanzu wanda an so mu hukunta su ɗin, wato an ɗan so ma tafiya, an ɗan so ma samun regi kaɗan, saboda waɗansu za su yi taka tsantsan a kan abubuwan da suke faruwa. Kuma ya kamata a ce ku masu tsare al'umma, bai kamata ba a ce kuma ku ne masu kashe al'umma. To kaga talakawa sun zamanto kenan ba su da tsaro, ƴan ta'adda na kashe su, masu tsare su ma na kashe su. Kaga wannan ya kamata gwamnati ta shiga abun, kuma ta tallafa, ta taimaka ma ya duk ɓangarori, kamar ƴan ɓangaren Bamin da ƴan ɓangaren Arewa mai nisa inda suke fuskantar wannan matsalolin. Ya kamata a ce a saka musu ido ƙwarai da gaske.
Ba ka ce domin yadda ƙungiyoyin na duniya suka takura gwamnatin Kamaru ba ne yasa gwamnatin ta yadda ta yi irin wannan shara?
Gaskiya gwamnatocin duniya ta sa musu ido ƙwarai da gaske, ta takura musu ƙwarai da gaske. Inda ba ta takura ma da Kamaru ba, gaskiya da ba za ta ainihin gyara ba ko kuma ta hukunta su ba, gaskiya ƙwarai da gaske. To ni kam ƙungiyar kare haƙƙin bil adama gaskiya tana ɗan aikinta daidai gwargwado. Yanzu da ta sa ido ne, yanzu kuma wasu ko suna da niyyar yin hakan za su yi takatsantsan, saboda suna ga abin da ya faru da sauran 'yan uwan nasu.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar
kamaru.
Yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar tsare-tsare da mulkin jihar kasar jamhuriyar kamar Fikafo har yanzu suna taka rawar wajen buɗewa masana'ar taka leda a kasar Kamaru. Kofar fara gudanar da gasar ta Maulana Lariga a fadin kasar tunda cutar COVID-19 ko coronavirus ta yi kamari a fadin kasar baki daya. Sai dai na hira da ɗaya daga cikin masana'ar ta Maulan na kasar jamhuriyar Kamaru, Malam Shafiu, ga abin da ya faɗa mini.
A gaskiya yanayin yadda wato muke so kasar mu na Kamaru da duba mana wato al'amura na kollon kafa yanda suke gudana a wannan kasa, kaga kasashe da dama wato a yanzu nan an fara gudanar da harkan ATSI na wasannin kollon kafa, to mu kuma har a yanzu wato bamu ga wata kwakwaran mataki wanda suka dauka na ganin cewa wato sun saman mana ko in ce sun tanadar mana da wato ATSI da zamu yi ba, saboda ya kamata a ce a samu wato likitoci wanda za su yi ainihin nuna mana yanayin yanda zamu kasance wajen ATSI. Kaga hakan in muka samu to nake ga bamu da matsala, zamu gudanar da ATSI mu ba tare da a ce mun samu matsala ko wani abu hakan nan ba, don duba da yanayin yanda wato wannan cuta ta yi kamari a wato kasashen duniya musamman lahiyar nan Afrika da nan kasar Kamaru. Ya kamata a saman mana wato kamar irin shi babban leda wanda yan wasanni na shauran kasashe suke sakawa kafin su gudanar da ATSI, wanda zaka ga wato ledan tana da tazara tsakanin wato jiki da jiki, balle wato tazo bangaren mutum da mutum, to akwai tazara sosai wanda ledan ba wani nauyi take da shi a jiki ba. Da wannan leda zaka yi wasanka, zaka yi iya motsi yanda kake so, har ba kafanka iya yanda kake so. To har dai suka yi mana wato wannan, suka fito mana da wannan tsari kun suka kirkiro mana, nake ga zamu dan samu sauki wajen gudanar da wato ATSI haka insha Allah nake gani.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla yanzu kuma ga Zara ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Amurka waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar corona na gab da zarce miliyan 7 zuwa yau Juma'a, yayin da wasu gwamnatoci a Turai ke kafa tsauraran matakai don kokarin shawo kan karuwar masu kamuwa da cutar. Prime Minister Holland Mark Rutte yayi kiran karuwar masu kamuwa da cutar a kasarsa abin damuwa matuka, yayin da Netherlands ta bada rahoton masu kamuwa da cutar 2,777 kulli yaumin. Amurka ta sanar da bada dala miliyan 152 a matsayin sabon tallafi ga yankin Sahel na Afrika don tallafawa ɗaya daga cikin yankuna mafiya rauni da rikici a duniya. Wakilin Amurka na musamman a yankin Sahel, Peter Pham, ne ya sanar da taimakon a ranar Alhamis bayan wata tafiya zuwa Afrika ta yamma, inda ya ziyarci Mauritania da Niger. Jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin sama da aka bada rahoton an sace a Mexico ya sauka a Venezuela kafin ya fadi ya kama da wuta a Guatemala. An gano miyagun kwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya fadi. Masu gabatar da kara a Guatemala sun ce akalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya fadi a ranar Laraba da ta gabata. Korea ta Kudu ta ce shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya bada haƙuri a yau Juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na Korea ta Kudu a kusa da kan iyakar da kasashen biyu ke rikici a kai.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Zara Aminu Fage da ta karanto labaran duniya, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya.